الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يا قدر منا حدوى إن شاء بدأ كراتم من اللتاف أسرار الصلاة واللفظ الضم علني الألامة ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه وأن مثلاتي ناموا مسجد سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما هما أيوم رانا تكرشي إن شاء الله الشرين دبير لوتى رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة ذي هدود أربعين دأوكو هما الشرين دشدة لوتى ميلادية دبو بيودة الشرين دبيو منا بقان الله سبحانه وتعالى يكار سنة البركة أتكن وانا مسلاتي دا وانا انقوى تامو دا صورا انقوى ني Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin abin da muka karanta da wanda kuma zamu ci gaba da karantawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara sanya albarka a cikin rayuwarmu. Muna cikin asrarul hamdi ba'da al-i'tidal min ar-ruku, shine muka fara fadan sa a majalisin jiya, sai kuma muka yi dajiya muka yi ratsi. سروا عندك تكن الحمد بعد الاعتدال من الركوع من يسا أكشر أن يبقى الله باين أن تقول بركوع إنك تقول بركوع شواكك سمع الله لمن حمده ألا ياجي واندي يديش سمع الله ألا ياجي لمن حمده واند دك يديش فألا ياجي. An faɗa mana cewa Allah yana ji, Allah yana gani, Allah yana da ilimi. To daga cikin lawazin ɗinsu annahu ya jizi yi saka. Walillahi al-masalul a'ala, babban mutum mai kula da wani abu sai ya ce duk abin da kuke ina gani, ko wani ne kula da ma'aikata sai ce ina ganin abinda kowa yake aikatawa. Me yake nufi? So daga kowa zai kwashi sakamakon sa gurgurdan abinda ya aikata. To kaga sami Allahu liman hamidahu, Allah ya ji wanda ya yabe shi. To da ya ji shikenan sai a tashi haka nan? A'a, saboda haka fa sai ya ji zihi ala hamdihi, zai saka masa gurgurdan wannan yaban da ya masa. Shi kuma Allah in ka yabe shi to zai yabe ka ne, zai yabe ka a wajen jama'arsa maɗaukaka. Hadisi Qudsi, manzon Allah ne ce faman zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu, duk wanda ya ambace ni a cikin wata jama'a in ji Allah. Yake faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya faɗa mana in ka ambaci Allah fi mala'in a cikin wata jama'a, to ni kuma zakartuhu fi mala'in khairin minhu, ni kuma zan ambace shi a jama'ar da tafi wannan jama'ar tasa. Ka san a inda Allah zai ambace ka kuma ya yabe ka? A al-mala'ul a'la, jama'a maɗaukaka, waɗanda ga baki ɗayansu tsarkaka ne, zaɓaɓɓun manzanni da annabawa da mala'iku su ne. In ka ambaci Allah a cikin masallacin nan, kai ma Allah zikiri, tasbihi ko takbiri, ko ka karanta Al-Qur'ani, kai ko ka halarci sallah, duk tana cikin zikiri. To sai Allah ya ce zakartuhu fi mala'in khairin minhu, ne kuma zan ambace shi a cikin jama'ar da suka fi mala'in khairin minhu, a cikin jama'ar da tafi wannan jama'ar da ya ambace. Ka ambaci Allah a ƙasa, shi kuma sai ya ambace ka a sama, saman sama can wajen da mala'iku da manzanni da annabawa ke bantattu na Allah subhanahu wa ta'ala suke. to Allah ya ba mu iko so da kan kace sami Allahu da Allah ya kun kace sami Allahu liman hamidahu abinda Allah zai maka kenan sannan kuma sai aka shar'anta ka ce rabbana walakal hamd ku rabbana lakal hamd ku allahumma rabbana lakal hamd ku allahumma rabbana walakal hamd ya Allah ubangijin mu yabo na kai kai kadai ka cancanta a yabe ka da irin yaban da ake maka kun ga shine sirrin wannan ba da likiti dali min ruku bayan ka natsu lokacin da mutum yake daguwa ake sanye tasmi'i daidai lokacin da kake daguwa kake cewa sami Allahu liman hamida sai ka daidaita a tsaye to sai ka ce rabbana lakal hamd ko rabbana walakal hamd mun gane shine malaman mu na fiqh suke cewa at-tasmi'u hina ar-raf'i wat-tahmidu ba'da ar-raf'i at-tasmi'u shine kace sami Allahu liman hamidahu hina ar-raf'i lokacin da kake dagowa kake cewa sami Allahu liman hamidahu sai ka tsaye kam sai ka ce rabbana lakal hamd shine at-tahmid ba'da al-hamd ba'da ar-raf'i to Allah gane da mu ثم شرع له ان يحمد ربه لجننسي الله تعالى كما شرع ان تام باوا من صلى ان يحمد ربه بيبو وبنجين سبحانه وتعالى ويثني عليه سنن يقار يبنس يمس كراري بآلائه سبود نعمومن ده يمسا ان دعك داله الوقتين ده يديدايتا اتسيه وانتفاضه كما يتسيا كم ka tsayu a tsaye wa wujuhi ila ahsani hayatihi sannan kuma ka dawo a mafi kyawun yanayinka tsayuwa kun san dan adam biya take a tsaye ina masu ilimin hoto da selfie biya take a tsaye ai ko kaji suna kallo na duk sun sani hoto ya take a tsaye saboda ba inda Allah madaukakin saki yake fito da kan dan adam kaman tsayuwarsa shine ai laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim taqwim ba a gane kai muqawwam ne sai idan a tsaye kake in aka ce qawwamahu daga kama ne ai an ninkar da mutum idan abin fekewa ne kace an teke shi idan abin da ke buƙatar a seta shi ne a tsaye sai a ce an tsaye da shi a seta a tsaye to shi ne taqwimi yanzu babu wata karkata a tare da mutum to lokacin da ka dawo ka tsaya a tsaye ila ahsani hayatihi anan ne ai shi ne malaman fiqh suke tattaunawa wai idan mutum ya dago daga ruku'un nan tunda an ce ila ahsani hayatihi wai zai yi haka ne kaman yadda yake da kafin yi ruku'u ko sakin hannu zai yi shine suke tattaunawa wasu suka ce sakin hannu mutum zai yi domin shine asalin yadda Allah ya halice ka a tsaye kam wasu kuma suka ce a ai an ce hatta ya akhudha kullu qazarin makanahu haske kowane kashi ya kama wajensa ko kuma hatta yarji a kullu azmin ila makanihi har sai kowane kashi ya koma yadda yake to yadda yake kafin ruku'u ko ko yadda yake kafin a shiga sallah kaga abinda suke tattauna a kai kenan to shi yasa mas'ala ce mai da'i kuma mas'ala ce mai sauki malamai ba su zafafa a kai ba wanda ya maida hannunsa yi daidai wanda ya saki hannun shi ya yi daidai babu kuskure a ciki duka biyu tunda fiqh ne istinbati ne malamai suka yi suka fahimta kowa sai ga fahimtar shi mun gane yayi kama da lokacin da manzo Allah sama ya tura sahabbansa zuwa gabanin Quraiza ya ba su ka'ida ce la yusalliyanna ahadukum al-asr illa fi bani Quraizata kada ɗayan ku ya saki la'asar sai a banin Quraiza to sai aka kasu gida biyu lokacin sallar la'asar kuma yayi a hanya ba su kai banu Quraiza ba ba su kai unguwar waɗannan Yahudawan da ake ce musu banu Quraiza ba sai wasu suka ce annabi sama fa ya ce mana kan me sallah ce mun je banin Quraiza, saboda kamar ba za mu sallah yanzu ba sai mun kai banin Quraiza. Kaga ahlul zahir kenan, yan balo balo kenan. Su kuma wad ahlul istinbat, masu tsayawa su ba waje kawai suke kallo ba, sukan kalli cikin magana. Sai suka ce ɗan uwanmu ba fa annabi sama yana nufin kan me sallah ba, yana nufin mai sauri ne. Mun gane? Misali, sai ka aiki yaro sai ka ce kakka sake bakwai bata maka a can ba, shi ke da bakwai ɗin? Bakwai a hannun shi take? Ƙarfe bakwai a hannun shi yake? Ba a hannun shi yake ba. Amma me kake nufi? Yi sauri. Sai suka ce haka, suka ce amma manzo Allah sama ya koyar da mu idan lokacin sallah ya shiga to mu gaggauta yin ta, saboda mu za mu tsaya ne sallar mu. Waɗancan suka tsaya a kan ra'ayinsu suka wuce ba su yi sallah ba, sai da suka je banin Quraiza suka yi sallah. Waɗannan kuma suka tsaya suka yi sallarsu a hanya, sannan suka isa banin Quraiza sai riga sun yi sallarsu. Suka dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka faɗa masa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aibanta kowa ba. To kaga shi ne wannan. To in ka dawo wannan yanayin, muntasibal qama, kana ne kafa tsayuwarka a tsaye, ka yi intifadi, ka tsayu da kanka. Mu'tadilaha, kuma kana ne daidaita wannan tsayuwar taka, babu lankwashewa, babu murɗewa, babu juye-juye a tare da kai. Fa yahmada rabbahu, sai ka ji bawa ya yabi Ubangiji ya ce rabbana lakal hamd, ko rabbana wa lakal hamd. Wa yusni alayhi bi ala'ihi, kuma bawa ya sake maimaita kirari a game da ni'imar da Ubangijinsa ya masa wadda ba ta da iyaka. Rabbana wa lakal hamd, to kuma ka ji ci gaban hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Duk fa ba a tsaye ba kake fadin wannan, kana tsaye hamdan kasiran yabo mai yawa, tayyiban mai tsarki, mubarakan fihi wanda aka zuba masa albarka. An sha faɗa mana abinda ake ce ma albarka shine Allah ya zuba alheri a wani abu kuma ya dawwamar da alherin nan kai ya tsaya, shine kake cewa albarakatu. Ai albaraka shine kake cewa ziyadatul khairil ilahiyyi ala shay'i wa dawamuhu, alherin Allah ya ta daduwa, ko kace izdiyadul khairil ilahiyyi ala shay'i wa dawamuhu, shine kake ce masa albarakatu. Alherin Allah ya ta daduwa, shi ko me ake nufi da alkhairi? Alkhairi malaman mu suka ce, wasu suka ce bai da ma'ana, bai da fassara, alkhairu huwa alkhair kawai a ganshi. Wasu kuma suka ce a yana da ma'ana ma ya'qibu farahan mu'abbadan, shine alkhair. Alkhair ma ya'qibu farahan wa sururan mu'abbadain, duk abin da zai haifar maka da farin ciki da annashuwa da morewa ta har abada, na har abada, to nan shi ake ce mishi alheri. Kwarai kaga alherin da zai yanke, amfanin da zai yanke, kaga ba alheri bane kenan. A'a, ana son an yakuna alkhairu mutawasilan, alherin ya zama yana tadar da junansa, yayi ta daduwa har abada ba zai yanke ma mutum ba. To kaga wannan ke nuna maka cewa duk alkhairin da ka ji dadin sa, abinda ka samu a duniya ya tsaya a duniya, to la yusamma khairan a shari'a, ba alheri bane wannan. Ya yanke a duniya shi kenan. Abinda ake ce ma alkhairi shine abinda zai doge maka ka ci gaba da samun sa har abada, rayuwar da ba ta da iyaka, ba ta da ƙarshe, ita ce rayuwar lahira. To wannan shine alheri. Allah kamana. To kaga kana cewa hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi, sai ka ce kama yuhibbu rabbuna wa yarda, kaman yadda Ubangijinmu yake so kuma ya yarda a yabe shi. Kuma sai baka tsaya a nan ba, sai ka ce Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah babu wanda ya isa ya hana abin da ka bada, ji tauhidi, wa la mu'tiya lima mana'ta, sannan ba wanda ya isa ya bada abin da ka hana, wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddi, sannan wadatar mai wadata ba za ta wadatar da kai daga ba za ta wadatar da shi daga barin samu a wajen Allah ba duk wadatar ka kana bukata wajen Allah shine wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu ay wala yanfa'u zal gina minkal gina wadatar mai wadata ba za ta wadatar da shi bai ce ba ruwan shi da kai mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama shi'ta min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd wannan yaban da muke maka ya Allah mil as-samawati ya cika sama wa mil al-ardi kuma ya cika ƙasa wa mil ama shi'ta min shay'in ba'du kuma ya cika duk abin da kaga dama ya Allah bayan ya cika sama ya cika ƙasa abinda bamu sani ba kila akwai wasu al-awalim da al'ukura akwai wasu samuwayin da ba mu san su ba to ya Allah wannan yaban da muke maka ya tafi ya je ya cika waɗannan samuwayin da ba mu san su ba shine wamil ama shi'ta min shay'in ba'd sai ka ce ahla sana'i takhussu kina ay akhussuka ya rab ya Allah ina keɓe ka kai ne ahla sana'i kai ka cancanta a yabe ka ai maka kirari wal majdi kuma kai ne ka cancanta a maka kirari na mulki da isa da basewa a haqqu ma qala al-'abd kuma wannan shine abin da bawa ya kamata ya ce na yabo duk fa a cikin zikirin bayan ruku wa kulluna laka 'abd kuma ya Allah dukkanin mu bayin kai yi wannan yaban da kake ma Allah a tsaye a ruku shi yasa aka ruwaito almajiran Anas radiyallahu anhu Anas ibn Malik suke bada labari cewa Anas idan ya dago daga ruku'u yawaita wannan zikirin da yake hatta ya qul alqa'il qad nasiya shi ne fada yace ah wani ya manta ma ne fa ya dago daga ruku'u fa saboda dadewar da yake yi ba irin namu ba kaga mu sai mu ayi wani sai ai sauri ai sujada Allah shirye mu شين منتصب القامة معتدي لها فيحمد ربه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله أنوكة عند يدي ديتا وانتصاله كما يكفو أسعي ورجوئه إلى أحسن تقويم كنتكو سنم تنيداو أما في كاو يد ألا يسعيد شيء أحل التسع شين مقفتني مقتي أي باب عند أن أدم يتكو في يدني في يد أي ورسع من أدم أسعي يتكو wani abun na dan adam wani da zaka je ka ga yadda ya kwanta to abun ba kyau in ka ga wani a kwanci musamman a ce mutum na bacci wanda wani ba kyau wani da zai zo ya kwanta bacci kai mai bidiyo to har abada ba za ku sake magana da shi ba saboda in ya ga bidiyon nan to wani bude baki yake in yana bacci ha haka bakin shi da yawan kun sha gani wasu su zo irin yaran da ake barin su ba su da galihu da ake ce musu almajirai kaga yaro ya zo ya kwanta a waje kudaje su zo su cika mishi baki so no kowa zan kila wa antum ala zalika min ash-shahidina to kaga yanzu wannan tsakani da Allah ya so ya gan shi a haka sannan wani miyauke da lala yana kwance amma an ka gan shi a tsaye ya fi kowa kyau musamman ran sallah to kaga shine ka dawo a tsaye kake yanzu fi ahsani taqwi bi an waffaqahu kana yaban Allah kana masa kirari kana gode masa saboda waffaqahu ya datar da kai wa hadahu kuma ya shiryar da kai li hadha al-khudu'i ga wannan kaskantar da kai din allazi qad hurimahu ghayruhu wanda an hana wannan kai sama kai ba za ka gode ma Allah wannan ruku'un da kake yi Allah ya haramta ma wani ba zai yi ba bai taɓa yi ba wani ya mutu bai taɓa yi ba wani yana nan da rai ya girme ka kila ya girme mahaifinka amma bai taɓa ruku'u ga Allah ba ko so ɗaya in ka gan shi ya dunkusa ya yi haka to wani abu ya faɗa a ƙasa zai ɗauko amma ba da niyyar ibada ba to kai yanzu da Allah ya baka wannan damar ya zaɓe ka ka zama masoyinsa ثم نقله منه الى مقام الاعتدال والاستواء كاي با الله يا باك داما كاي مس ركوع تو ينزو كما ثم نقله سي الله يتراتو كاي داو ده كاي الى مقام الاعتدال زوا ga matsayin daidaito wal istiwa'i da kuma daidaita dai da al istiwa da al istidal da hausa duk dai ne shi zaka ki ake fassara a ahli sunnah fi thumma istawa 'ala al arsh ko sannan ya daidaita akan al arsh istiwa'an yaliqu bi waqifan fi khidmatihi ga kai yanzu a tsaye kana ma Allah hidima hidiman nan ita ce ta yabo baina yadayhi a gaban Allah kama kana fi halatin qira'ati fi zalik kaman yadda da kafin kai ruku'u kake cikin yanayi na karatu kuma karatun ku duba sai aka gwama shi shi ma da yabo aka ce ay alhamdulillahi rabbil alamin yanzu kuma ka dago daga ruku'u shi ma an saki hada ka da alhamdu ka ce rabbana walakal hamd kaga akwai kamanceceniya ko ولهذا شرع له من الحمد والمجد شي يسا الله يشرع ان تام متن يبو والمجد ده كما نون اثر الله نظير ما شرع له من حال القراءه في ذلك قطن قطن ابن ده يشرع ان تامسا نا قراتن صلى في ذلك ايم ونا كافن كاي ركوع قراءه كاكي qira'an nan kuma abu na farko da ka fara fadi aka ji shine hamdala ga Allah alhamdulillahi rabbil alamin kage bu kace arrahmanir rahim malik yawmiddin din yabo ne to yanzu kuma ka gama ruku'u ka dago shi ma gashi kana yaban Allah kana cewa rabbana walakal hamdu hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wayarda kage in ka tsaya nan ma kai in kuma ka ci gaba da wannan da muka jawo din ne tsawo to shi ma haka aka fuso domin da addu'o'in nan dan uwa su ake kai ta haddace su fa addu'o'i su ake kai ta haddace su saboda addu'o'i akwai lokacin da zaka buƙace su ba littafi a tare da kai amma in ka saba ma kanka kai komai sai dai da kundi da dan kundinka akwai lokacin da kundin zai na yanzu wanda na ba ku labari ya ce da suka shiga wata damuwa abin nan suka je gandun dajin gwamna suka je gandun daji na gwamna inda dabbobi suke ka san ga dabbobin kuna gani fa kawai suna tafiya a motarsu shikenan kawai sai motarsu kawai ta mutu ga abubuwa nan suna gani tun suna ganin kananan dabbobi su barai sai gwaggo ya zo suka fara wucewa ga mota ta lalace suka yi duniyar nan motar nan ta tashi ta ce ba za ta tashi ba kuma ba wani aka ce sai ɗaya su biyu ne ɗaya ce kai ka fita ka buɗe bonnet ya ce a kai za ka fita ba kai kake tukawa ba ce to ba ni na tuko ba tun daga garinmu da muka zo sai da aka zo nan ce suna nan kawai ce ga zaki ya zo ya wuce yadda yake ba da labari yace zaki yace wallahi daga nan duk addu'a da ta zo mishi a baki har da ta shiga bayin fidi to kaga idan kundi yake takama da shi ina kundin yanzu to kaga fa'idar haddace addu'a kenan duk addu'a idan ka ji an faɗe ta ko kuma kana da littafin da kake karantawa ingantacce na addu'o'i to yi kokari ka sa ma kanka ka'ida lokaci bayan lokaci waɗannan addu'o'in ka rika haddace su sannan yanzu a sallah ina kundi yake kana sallah zaka buɗe kundi in na ce kundi ina nufin ɗan littafi da mutum yake amfani da shi na addu'o'i ka ga haddacewa ita ce ake buƙatar ka yi ba wai ka ce wai ka dogara da littafi ba akwai lokacin da ba littafi to in ka yi wancan ka tsaya yayi in kuma kai mai tsawo shi ma shi aka fuso wale hadha li'tidal zawqun khass wallahi wannan daidaituwar a sallah bayan ka dago daga ruku'u tana da wani ɗanɗano khassun keɓantacce wa halun yahsul lil qalbi da kuma wani yanayi da yake afkuwa ga zuciya wannan tsayuwar da kake yi a ce ga ka a tsaye a gaban Allah subhanahu wa ta'ala wani da'i bawa yake ji wa yakhussuhu kuma sannan wani da'i ne da yanayin da yake banci wannan tsayuwar siwa zawqir ruku'i wa halihi bayan wannan dadin da dandano da ka samu a cikin ruku'u wa halihi da kuma halin da ka tsinci kanka a ruku'u to tsayuwar nan tana da wani dadi da dandano na daban wa huwa ruknun maqsudun li dhatihi sannan ita tsayuwar nan wani rukuni ce ita li dhatihi shi akan kansa rukuni daga cikin rukunin sallah rukuni ne tun muna qawa'idi a fago daga qawa'idi ake karanta mana wal qiyamul ah da wal itidalu ko to kaga al itidalu bada me bada ruku'i rukuni ne ana sa shi cikin farillan sallah ba wani malamin fiqhu daga cikin mazhabobi duka da ya gaza sa al qiyamu ba'da ruku' daga cikin farillai duka daga farilla ne sai su ci rukuni wasu kuma su ce sharadi gwagwadon yadda suke amfani da musalahat na usulul fiqh a cikin fiqh amma dai ba wanda yace tsayuwa bayan ruku'u ba wajiba bace shi yasa da mutum zai rasa shi a hada mutum bai yi shi ba a cikin sallarsa kuma shi kada yake salla wannan sallarsa wannan ba shi ba yi da salla shine huwa rukunul lida maqsudul lidati wannan tsayuwar rukuni ce ita mai cin gashin kansa shari'ar musulunci ta sanya wannan tsayuwar ta zama rukuni daga cikin rukunin sallah ka rukmi ruku'i was sujudi sawa'un kamar yadda rukunin ruku'u yake da sujada daidai wa daidai take ba bambanci yadda in ka rasa ruku'i raka'a ka bata yi ba ko ka rasa sujada raka'a ka bata yi ba to haka ma idan ka tsaye ka rasa tsayuwa da daidaituwa bayan ruku'u to da ka abun kula ne wannan walihada kana rasulullahi kun ji ko shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin siffar sallarsa yutiluhu haka ne ko yake tsawaita wannan tsayuwa kama yuqilu ruku'a was sujuda kaman yadda yake tsawaita sujada su ruku'unsa da sujadarsa kaga ni shine wannan shine summa rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i faqama مثل قيامه او اطول من ظل كما يتسيو كتنكوتين irin tsayuwar da yake ko fiye da ma'ika yanzu misali a raka'a farko a magriba da yawa ake takaita karatunta musamman yanzu da ake azumi ko in an yi magariba ai ba a tsawaita magariba yanzu ko ana tsawaitawa sallan magariba sai kawai a zo sallan magariba sai wani limamin ka ya ja maka bakara kaga ai da damuwa ko shi ba wannan limamin bai kyauta ba bai tausaya ba to misali sai aka karanta qul huwa tsayuwa ta yi tsawo ko aka karanta inna atayna waka karanta wal asri kaga dai ai ba su tsawai ba a tsawaita da yawa ba ko to da aka zo ruku'u sai aka waccan addu'ar da kuka ji ina tayinta wanne ya fi tsawo da tsayuwar karatu da tsayuwar bayan dagowa daga ruku'u wacce za ta fi tsawo kenan kaga bayan ruku'u qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba da yin wannan karatun ba wannan yayi tsauri ko to ai karatu dake wannan kuma sai ka ce rabbana walakal hamd حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وتشيت في الصوت هبوا أن الدقرشان كون يقول هو كانوا أن الدقرشان تلقاك شيني وأن من ظل سمينا تأوي تاوى ويقصر فيه من الثناء سلم أيتي صلى الله عليه وسلم يكن أويت ميميت يبان الله والحمد دكما يبون الله مدوك تنسلكي والتمجيد دكما جرمم الله كما ذكرنا في هديه صلى الله عليه وسلم كما يدمك أنبتا أتكل للتاب من سونا زاد المعاد في هدي خير العباد هنا للتاتي نمال ابن القيم ندائي زاد المعاد في هدي خير العباد للتاتي ندي ربو تاشا أكرر يوم من زن الله سما ديكانتا دي يد مذر سميكي كومي توسي أمبتيش أتكي ينا كامك تاريه كوسيرا أما حددني حدد فكه انتا حدد فكه السيرا ده يا رايوم من ذلك سما تكي أسلا يا رايوم من ذلك سما تكي أعزني يا رايوم من ذلك سما تكي أتنكي أزمن تكي ورسد إيالنسا أزمن تكي ورسد مقبتنسا كما كاسم أبون بزي برجيكا وأن اللي تاف مالهن قيل يا ربي تاشيني أكان هنيا تفي أيكي تفي أيكي كما مكة يجي بقى دمشق يتفي مكة كما ألا جربيش درش اللافية يتي بالك تعتاردش bai samu likita ba yace abin da ya rike shi ne kawai ya rike shan ruwan zamzam yana karanta fatiha yace hatta shi fito yace ba maganin da ya sha daga fatiha sai ruwan zamzam yace wa ma adraka annaha ruqya sannan kuma ma'u zamzama lima shuri balahu haya kaje shi ce to a wannan lokacin ka yi rubuta littafin nan abugun da aka yi na baya-bayan mujalladi shida a cikin muqaddimarsa yake faɗi yake cewa ka ɗan karɓi wannan haka yake ce ma mai karatu ka yi haƙuri ka ɗan karɓi wannan a matsayin wani ɗan abu da ƙwaƙwalwa ta yi kyautarsa a lokacin da marubucin baya tare da littafan da zai koma ya duba a matsayin reference kuma a hali na rashin lafiya kuma a hali na tafiya kuma a hali na ƙwaƙwalwa ta watsi wajen tuna iyalai da ƴaƴa da aka baro su a gida to daga dan Allah ga dan wannan ka dan yi hakuri da shi ka karanta mujalladi shida sai ka san ai Allah dai shirye mu ko akwai aiki mujalladi shida yana baka hakuri yana lallasa ka da Allah dan yi hakuri da wannan kamar yanzu ana gobe ta tsohon kwana nawa sallan nan sai wani kawai sai ce sai wani da Allah sai cewa wani turo account ɗinka sai ka turo kana tura shi kenan sai turo maka da 1500 sai ce da Allah ka dan yi hakuri da shi ya baka hakuri ya kira ka ma a waya ce da Allah kaga abin da na turo ko wallahi da Allah dan yi hakuri da wannan to shine fa irin wannan ba a mutane sun fi jin dadi a buga musu misalin kuɗi ka gani to ya baka hakuri don Allah wannan me yayi maka haga ai abun yayi girma da yawa kuma amma shi gashi yana yi to haka malai bai kai me to wannan littafin nasu shine yake nufi anan fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi salatihi yadda manzal sama yake sallah malai bin qayyim yayi bayani a mujalladin sa na farko a game da yadda manzal sama yake sallah in ya dago daga ruku'u yana tsawaitawa sannan kuma sai ya kawo hadisi ingantattu daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam din game da siffar sallar sa wa kana fi qiyamil layl sannan a sallar dare ita kuma ta daban yuqsiru fihi min qawli li rabbi alhamd yana yawaita fadin cewa yabo na ubangiji na ne li rabbi alhamd yabo na ubangiji na ne wa yukarriruha kuma manzo Allah sama yana maimaita wannan addu'a li rabbi alhamd لربي الحمد لربي الحمد idan ya dago daga ruku'u bayan ne a cikin ne a cikin sallar dare qiyamul layl in an ce sallar dare ƴan uwa kan mu manta tun daga bayan isha'i har zuwa gab da asubahi duk yamul layli ne gwangwadan abin da Allah madaukakin sarki ya ba bawa dama ne to kun ji yadda manzo Allah su sama yake sirrin da ke cikin tsayuwa bayan ka gama ruku saboda ka Allah shi taimake mu ina ganin za mu tsaya a nan shi in Allah madaukakin sarki ya kai mu baɗi da rai sai mu ci gaba da karanta wannan littafi domin akwai sakonni da ya kamata a isar kafin a abin nan kuma ba ma son cinye lokacin ba saboda haka abin da muka karanta Allah subhanahu wata'ala ya sa masa albarka abin da muka yi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada a cikinsa wanda kuma muka yi kuskuren fassara ko faɗin abin da ba haka yake ba Allah madaukakin sarki ya yafe mana kuma Allah subhanahu wata'ala in mun ji Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya ba mu ikon aiwatar da wannan abu da muka karanta kuma sai mu dage ina jin bari mu fara da tambayoyi na jin su ne dimbin suna da yawa ki a takaita ba da amsar kenan ko to wannan yake cewa assalamu alaikum Allah kara wa malam ilimi da ilimi mai da ilimi mai al-imani da ilimi mai al-barka amin don Allah ina son bayani game da salatul tasbih to salatul tasbih ana mun tambaya da yawa akan ta akwai sabanin malamai game da salatul tasbih al-imam al-khatib al-baghdadi yana da littafi da ya rubuta akan wannan kuma littafin ya samu gata na taba nuna madalibai na sha nuna madaliban ilimi littafi ne mai kyau kusan yau shekara kusan 1000 da rubuta littafin al-imam al-khatib al-baghdadi ya rasu shekara ta 463 haka ne ko 463 a wannan shekarar ya rasu to ya rubuta littafin kafin rasuwarsa ka kusan shekara 1000 littafin kenan to a ciki ya kawo maganganun malamai magabatansa a game da sabanin da aka yi game da salatul tasbih hadisin Abbas ibn Abd al-Muttalib shine ya kawo salatul tasbih da ake yi mata tasbihai ake yin ta da kowane rukuni in mutun ya dago zai yi tasbih a cikin ruku'u ya tasbih a cikin sujada ya tasbih goma sha biyar to malamai sun yi sabani akai malam Ibn Taymiyya shi fahimtarsa yace hadisin salatul tasbih matanansa munkari domin ya saba ma dukkan wata sifa ta sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa sai ya tafi akan cewa shi salatul tasbih a wajensa bata tabbata ba ko ba shi ya fara fadin wannan ba yana da magabata kamar yadda al-Imam al-Khatib al-Baghdadi din ya kawo a cikin wannan littafin idan daliban ilimi suka koma za su gani ko da baka samu ba kai Google ya samu gata littafin ash-shaykh mashhur hafizahullah ya masa tahqiqi mai kyau kamar yadda aka san shi dai muhaqqiqi daliban ilimi da suke mu'amala da littafai sun san waye mashhur hafizahullah ta'ala shi ma wani malami ne na daban a wannan zaman yana cin ayoyin Allah a wannan zaman yana nan da ransa yana joda to shine wannan sannan a wannan zamanin malamanmu da yawa fatawarsu da suke bada kamar Binbaz kamar Utsaimin Ibn Utsaimin fatawarsu ita ce ta malam Ibn Taymiyya suna ganin salatul tasbih ingan bata tabbatar to amma malam Albani shi kuma rahmatullahi alai shi kuma ya tafi akan ingancin hadisi to kaga akwai sabanin malamai akai to ni kullun shawarar da nake ba mutum in kaga ana jani'in jaka kan irin wannan akwai salloli da yawa waɗanda babu sabani a kansu na nafila to ka rike su yafi wanda ake sabani a kai amma in kuma ka gamsu cewa waɗannan hadisan sun inganta to babu laifi zaka iya yi wallahu ala sannan ne hukuncin to wannan daga an karanta ma ɗaya ka dace don Allah malam mecece zakatul fitr sannan yaya ake yin ta da kuma menene suwa ya dace a ba wa zakatul fitr to zakatul fitr ita ce zakatul da kai zakat da ake yin ta ta kuno da Hausa zakat da ake yin ta ta ƙarshen Ramadan zakat da ake yin ta ta ran sallah tana da alaka da Ramadan, shi yasa ake ce mata zakatu Ramadan. Tana da alaka da buɗa baki an gama azumi, shi yasa ake ce mata zakatul fitr. Kun gane? Manzo Allah sama ya sunnanta ta a matsayin sunna ta farilla tilas, kamar yadda Ibn Umar yake faɗa. Sannan manzo sama ya wajabta ta ga yaro da babba, da namiji da mace, da bawa da ɗa, a fitar da ita kafin a je masallaci ranar sallah. Allah maɗaukakin sarki ya farlanta ta a harshen manzonsa sallallahu alaihi wa sallam domin tsarkaka daga abinda mai azumi ya tsinci kansa na kurakurai da tuba-tuban baki a cikin Ramadan, sannan kuma domin a wadata talakawa a ranar sallah kar a samu wanda gidan shi ba a dafa abinci ba. Sannan ana fitar da ita ne a cikin abinda mafi yawancin mutanen gari suke ci, shi ne abinda suke ci mishi ghalibu quti ahlil balad, ko su ce ghalibu aishi ahlil balad, mafi rinjayen abinda mutanen gari suke ci. Sannan kowa za ka fitar ma kanka da muddun nabi sallallahu alaihi wasallam guda hudu, sannan kuma da wanda aka dora maka kula da shi, ƴaƴanka, matanka, idan kai kake kula da iyayenka ba su da shi to ka fitar musu. Kana da masu maka hidima a gida almajirai, sai ka fitar haddasu. Duk suna ciki, kai kake ba su abinci, kai kake ba su abincin safe na rana na dare, to zakatul fitr ta zo za ka fitar musu. Kowa za ka fitar masa. Sannan a talaka, ka ware abin da za ka ci a yinin, to duk abin da ya saura shi ne za ka fitar da zakatul fitr a ciki. Idan ba ka da abin da za ka ci na yinin, to ba a dora maka tilas ba, an ce sai ka yi. Sannan ƙarshen lokacinta shi ne kafin a fita masallaci. Wasu sahabbai suna ganin ya halatta za a iya fitarwa tun farkon Ramadan, amma ne wannan maganar ta yi akwai nauyi da yawa a cikinta. Wasu suka ce tsakiyar Ramadan, wasu kuma suka ce ana sallah tsohon kwana uku, to wannan tana da ƙarfi. Magana ce mai kyau. Ibn Umar ya bada fatawa kamar da Imam Malik ya waito a cikin Al-Muwatta, cewa mutanen Madina wasu suna fitarwa ka sallah tsohon kwana uku ko biyu. To kaga a cikin wannan fiqhun na Ibn Umar da ya waito nan mutanen Madina akwai fa'ida. Yanzu misali za ka bada masara, in ka ba mutum masara, na sha buga wannan misalin, ka ba mutum masara ranar sallah, me zai da ita? Kuma bayani masu gida, don Allah, za a tafi idi, za a tsaye da sallar idi, misali kai za ka je masallacin idi ƙarfe 7 ko ƙarfe 7 da rabi ko ƙarfe 8 da asuba, an gama sallar asuba sai ka auna ma wani masara ka bashi da safan nan da asuba, me zai yi da ita? Dukkaninmu mun san me ake da masara, mun san kuma yadda ake sarrafa ta, har yara ma sun sani, wasu wanda ake aikansu su je su kai niƙa. Ni za a yi da masara? Wani ya kawo mana bayani? Eh? To kaji mallam Sa'adu ya ce sai dai a aji. Hukunci shi ya yi? Bai kai ƙarshe ba, ba wani wanda yake da wani tunani kafin nan? Za a iya? Ya kama da ajiyewar. To ka gani an baka aiki, ai ka ba mutum aiki. To kaga abinda ya za na kawo wannan abin kuwa sa kwakwalwa. Fa'idar fiqhun Ibn Umar, idan misali ana sallah tsohon kwana uku sai ka ɗibi masara sai ka ba mutum, za a iya yin abu da ita ko ba za a iya ba? Dan abinda ake da masara a wannan lokacin za a iya yi, ina ji hard disk ko ba haka bane? Hard disk za a iya yi, za a yi saralak na masara a cikin kwana uku kafin sallah. Kaga ina nufin za a iya tsirfawa ko a kai niƙa, in waina za a yi a jiƙa a kai niƙa, sannan kuma a zo a yi kullunta ko kaga za a iya. To kaga fiqhun kenan. To amma dai ƙarshen lokaci shi ne kafin a fita idi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya bada man addaha qabla salati fahiyya sadaqatun maqbulatun, duk mutumin da ya bada kafin a fita idi to ana sa ran zakar shi ta karbu, amma wa man addaha ba'da salati falaysat bi zakatil fitri wa innama hiya sadaqatun min as-sadaqat, wanda sai bayan an tafi idi sai ya bada. To wannan ba zakatul fitr ne ba, sai dai yayi sadaka kawai ta gari da aka saba yi, kaman ka dauko wani abu ka ba mutum ne da ka saba. Kuma ita zakatul fitr tana da bambanci da wannan. To wannan a takaice kenan da hukuncinta kaman yadda ya tambaya. Sauran kuma bayanan malamai na san suna tayi kuma za su ci gaba da yi. Allah shi taimake mu. Wannan kuma yake cewa assalamu alaikum, Allah ya kara malam imani da lafiya da tabbata akan daidai, amin. Muna neman addu'a, mahaifiyar mu ba ta da lafiya, tana fama da ciwon nono. Allah subhanahu wataala ya ba ta lafiya, ya sa ya zama zakkar jiki ne wannan ciwon, kuma ya sa Allah madaukakin sarki ya tada kafadarta. Allah subhanahu wataala ya ba dukkan waɗanda ba su da lafiya a cikin musulmai lafiya, waɗanda kuma suke da lafiyar Allah madaukakin sarki ya sa su ci gajiyar lafiyarsu. Wannan yake cewa assalamu alaikum malam, wasu na filfili ne ake bayyana karatu da waɗanda ba a bayyanawa. Su na filfili ka'ida ita ce duk yadda ka yi su kayi daidai, amma wasu malaman fiqh suna cewa idan na filfili ne na sallar rana to an fi son ka ɓoye, idan kuma na filfili ne na sallar dare an fi son ka bayyana, saboda sallolin dare ai duk bayyana su ake, ko sallolin duhu, magariba, isha'i, asuba, ko to duk sallolin na filfilin da suke da alaka da wannan ana buƙatar in ji waɗannan malaman ka yi su a bayyane. Su kuma waɗanda ake yi a waɗanda ake yin su da rana su kuma ana son ka ɓoye, to haka suka ce. Amma duk wanda kai kayi daidai bakai kuskure ba. Shin za a iya yin jan'i a nafila wacce ce bata menene sallar dare ba? Shine za a iya yin jan'i a nafila wacce bata sallar dare ba, wai nafila za a iya mata a yi salatul jama'a a ciki? To ba wani abin da ya zo na riwaya ingantacciya da ta tabbatar da cewa na filfili ana haduwa a yi su gabaki daya, sai dai sallar dare. Saboda ka kowace nafila ita asasan ma a gida ake son ka yi. Yi mana sallu fi buyutikum wala tattakhiduha quburan, ko riƙa yin sallah ta nafila a gidajenku, kar ku mai da gidajenku su zama makabarta. Makabarta ce, ba a sallah a ciki. Saboda haka nafila ka yi ta kai kaɗai, shi ya fi kuma ɓoye ta ake son a yi, an fi son a ɓoye ta. Wannan kabbana nawa ake yi a sallar idi? Ya ina jin ko jiya na faɗa ko? Sannan kuma ya ce me ake yi a tsakaninsu, ya ake yin sallar idi? To ba wani abin da ake a tsakanin kabbar bane. Allahu akbar, malamai sun yi saɓani kan ɗaga hannuwan nan. Wasu suna ganin kai ta ɗagawa duka, wasu kuma suna ganin in ka ɗaga a ta farko to shi kenan, sauran ba sai ka ɗaga ba, kawai sai dai kai ta kabbar barin har guda bakwai. Sannan wajen ɗagowa raka'a ta biyu za ka yi kabbarar tashi, daga nan sai ka ƙara guda biyar. Su ma kowanne, wasu malamai suna ganin za a ɗaga hannu, wasu suna ganin ba za a ɗaga hannu ba. Sannan ba a cewa komai a tsakaninsu, sai a raka'a ta farko idan ka gama bakwai ɗin to za ka yi du'a'ul istiftah, wanda duk an yi mana bayani a kai, ko za ka yi addu'a buɗe karatun sallah, kai isti'aza, kai basmala, daga nan kuma sai ka ci gaba da karatu a bayyane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yawaita karanta fatiha da sabbihi isma rabbikal a'la a raka'a farko, a raka'a ta biyu kuma fatiha da hal ata ka hadithul ghashiya. Shikenan. Sannan kuma a bayyane ake, sannan ba a mata nafila, ba a nafila qabliya, ba a nafila ba'diya. Wannan ita ce maganar da tafi da an shiga masallaci kawai a zauna. Sannan ba a kiran sallah, ba a yi ƙama. Shikenan. Kaga ya sauƙi ce. To sai hudu ba ai wannan ai ba mutum shi yake ba ko? Liman ke yi. Liman yake yi. Mutum ya zauna ya sauwa hudu ba. wannan kuma sai ya sake cewa waya ake yi wa gawa wanka. So wankan gawa kaman wankan da ake na tsarki ne shine asali, sannan a wurare da yawa an sha nuna wa mutane yadda ake yi. Idan namiji ne an fi son maza su masa wanka, idan mace ce an fi son mace ɗan uwanta su mata wanka, idan miji da mata ne ɗaya ya riga ɗaya to ɗaya ba laifi ɗaya ya ma ɗaya. Nana Aisha ta ce da za a ja min da baya manzon sama ya sake dawowa ya sake rasuwa to mu matansa mu za mu masa wanka, ba za mu ba kowa ya mishi ba. Haka Nana Aisha ta ce. Sannan kuma ba a kallon al'auratsa kamar yadda bai halasta a kalli al'auratsa a lokacin da yake da rai ba, haka baya halasta a kalli al'auratsa bayan ya rasu. Shi ke na zo da haka za a rufe masa gabansa, in za a juya shi kuma za a rufe duburarsa. Baya halasta a kalli al'auratsa mughallaza, al'auratsa wacce take mai girma wadda take da zafi a hukunci, baya halasta. Shi ne saboda yadda ake yin wankan tsarki haka ake yi. Iyaka akan yi wankan su uku. Wankan farko shi ne za a yi wa mutum wannan wankan na tsarki, yadda ka san ana yin wankan tsarki ko wanka da ake na ibada. Na biyu shi ne sai a wanke shi da a sa turare ko a sa kai kafir ko a sa sabulu ko kuma wannan baga ruwa. Magariya ko? Magariya ne kumfan nan, abu dai mai kumfa. To na ƙarshen shi ne sai a wanke shi da ruwa, daga nan kuma a sa masa turare. Shi ke nan sai a haɗa shi. Allah ya sa mu cika da imani. Wai yake cewa Allah ya ƙara mana lafiya, mutum ne kuka kai mutum ne aka ɗaura kasuwanci da shi kafin ya fita shagon ya ce ya fasa, shin ya halatta a bashi kuɗin shi ko kuwa sai dai ya maida ya siyarwa mai shagon? To ban gane ba dai, a taƙaice dai akwai abin da ake ce ma khiyar al-khiyaru fil bayt. Wasu sun kasace akwai kashe-kashensa wanda suka fi bayyana su ne kashi uku: akwai khiyaru al-majlis, akwai khiyaru ash-sharti, akwai khiyaru at-tadlis ko khiyaru al-ayb. Khiyaru al-majlis, Malik rahmatullahi alayhi baya ganin sa. الامام مالك شي يا تفي اكن باب خيار المجلس تو اما حديثي يا تبتا ينا شن بخاري ده مسلم متفق عليه منزل سنه تي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا مي خيار البيع ابن خيار المجلس. خيار المجلس شي ني ان كزو سييا ا وجن متم تو كانا ده دامر تبتر ده تشنكين كو كما كفاتا كو شي ينا ده دامر تبتر ده تشنكين كو يا فاتا ma damar ba ku rabu ba. In kana cikin shago kafin ka fita to kana da damar ka zo siyayya wajen mutum ka tabbatar da ka siya, shi kuma yana da damar ya ce ya siyar maka. In ka bari har ka siya ka tafi da hankalinka lafiya ka ƙalau ka tafi, to ba ka da damar da za ka dawo kuma ka zo ka ce mishi ka fasa ciniki. Shi ne khiyarul majlis. Ibnu Umar radiyallahu anhuma yana da wata dabi'a da yake yi, in ya shiga kasuwa zai sai abu biyar a waje ɗaya a shago ɗaya, to in ya sai ɗaya sai ya fita. Wato najazal bai'u kenan, najazal bai wa nafata. Yanzu ciniki ya zartu sai ya sake dawowa sai ya ce to kawo min na biyu, sai ya sake ɗauko mai su sake ciniki sai ya sake fita, sannan ya sake dawowa. Wato ya tabbatar da na biyun ma ya tabbatu kenan, saboda ƙa'ida ta khiyarul majlis. Mun gane? To kaga wannan abu na farko kenan. Akwai khiyarul sharti. Khiyarul sharti shine mutum ya zo shagon mai sai da kaya, nawa za ka sai min da littafin nan? Sai ya ce masa kaza, su yi ciniki. Sai ya ce to amma ka bani. Shine yanzu abin da ake da garanti ko waranti a wajen siyan kayayyakin wuta electronic, to duk yana ƙarƙashin khiyarul sharti ne. zan tafi da wannan abun kuma sun baka manual ka je ka karanta manual din nan ka ji ka'idojin da ake bi na yadda ake amfani da wannan abu to idan ka je ka siya zaka ce masa to zan tafi da wannan abun kwana uku ko sati daya ko kwana goma idan bai da wata matsala to ciniki ya tabbata in kuma da matsala zan da maka da shi ka yadda yace ya yadda kuma dama za a rubuta shi a rubuta bayan ka tafi da shi kwana daya ba sakaci kai ba ba komai ba sai wannan abu ya ki ko kuma wani abu ya bayyana a tare da wannan abun na matsala to zaka da mushi da shi ko ya canza maka ko kuma dai a san yadda za a yi wannan shine ake ce masa khiyarush sharti kaga sai da kuka kulla so da ka bai da damar da zai ce bai yadda ba tunda sai da kuka yarjejeniya akan haka wannan yana shiga cikin abubuwa da yawa na mu'amala na uku shine khiyarut tadlis ko khiyarul aibi khiyarut tadlis shine ka ce abin nan lafiya lau amma ashe ya yaudare mutum mutum ne ya je zai sai talabijin a matsayin sabo yana komawa sai je aka bude kawai sai aka ga ashe Belgium ashe second hand ne an riga an yi amfani da shi to kaga yanzu nan an yaudare shi so da kanan yana da hujjar da zai dawo da wannan talabijin din ya kafa hujja zai wannan na ƙarshen an samo shi a hadisin tasriya hadisu tasriya shine manzo Allah sai me yake cewa duk mutumin da ya siye tinkiya ko ya siye akuya ko ya siye saniya ko ya siye taguwa da niyyar zai yi amfani da ita ta rika bashi nono to ashe shi ne sai da wannan dabbobin yayi yaudara kafin yazo sai ya samu abin da zai ba ta yi mata shaƙe kamar misali a ce ya samu kasuri ya ba ta ta sha kawai ana zuwa a gabanka kawai sai matsa hantsar ta kawai sai nono ta dandanan kofi ya cika sai ka gani ai ba karamar karsana ba ce lafiyayya ce wannan ai ba ta dade ma da haihuwa ba haihuwar ta biyu ashe guzuma ce yana komawa gida kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kawai sai nonon ta ya da kamar takalmi shikenan to yanzu manzo Allah kuma sai ya ce ya dawo da wannan dabbar in ya ga dama kuma ya ga zai iya amfani da ita a wani abun kamar ya yanka ta a ci nama ko ya sai da nama to ba laifi in kuma ya ga ba zai iya rike ta ba to ya dawo da ita tare da ne tare da sa'i ɗaya na dabino sakamakon wannan nonon da ya tatsa na kwanaki uku ya shanye ko iyalansa suka shanye to kaga shi ne wannan khiyabu tadlis yaudara ka akan aka siyar maka da abu ba haka yake ba kaga ne yanzu ba khiyabu majlis babu khiyabu sharti to duk da haka shari'a tana goyon bayanka in dai tabbas kana da hujja yaudara ka yayi to kana da damar da zaka da mishi da ita mutum ya siya waya yana zuwa sai ta ya buɗe batirin kawai sai ga batirin ya kumbura kuma sabuwar waya to yanzu yana da damar da zai dawo ya ce gashi kuma sai a gaba batir a kumbure ko kumburan batir ba alama ba ce ta damuwa alama ce ta damuwa ko to sai ya dawo masa da ita shi kenan to anan in har ya fara amfani da ita fa ya sassa ya kikkira to shi ma sai a auna sai a ga kirin kwana nawa yayi sai a ci wani abu daga cikin kudin wayar sai a mayar masa ko a ce ya cika ya ci wata ko kuma a canza motar masa wata yar uwarta sabuwa wanda ba ta da wannan matsala to shi ne wannan ina jin amsar ta fito ai a shi kuma ba a tsawaita bayani ba ko wannan ɗan kasuwa ne ya ce mutum ne ya amsa kayan mutum a shago wato wani mutum ya amshi kayan wani mutum a shago domin ya siyar shi ma ya siyar sai ya ce ba zai kawo ma mai shagon kudin shi ba sai ya juya kudin wannan kayan shin ya ci halas mutum ne ya amsa kayan mutum a shago domin ya siyar ina jin ya siyar sai ya kawo ma wancan mai shagon da ya amshi kayansa kudinsa ya ce sai ya juya wai ya ci halas a ya ci halas ba kai ma ka san bai ci halas ba wato karɓan kayan nan akwai ishtalat wasu a cikin su ishtalat akwai ishtalat a ciki shin ka karɓi kayan ne a matsayin ka zama dillalin shi dillali ya halasta a musulunci ka karɓi kayan mutum ka je ka siyar ma da wani ka ɗora naka ya baka izini ɗaya kenan akwai dillali amma ajir ba za ka ɗora ko sisi ba za ka tafi ka sai da kayan mutum sai ka ce to gashi littafin nan da ka bani in siyar na siyar da shi naira 1000 sai ka miƙa mishi 1000 shi sai ya ce to dama kun yi cewa za ka riƙa biyan shi to daga nan sai ka ɗauko haƙƙinsa ka bashi ka ga yana da bambanci da wancan ga littafin nan na baka shi akan naira 1000 kai kuma duk abin da ka ga za ka ɗora na kai in ya dawo ne zai kawo mishi ya kawo mishi 1000 cif sannan sai ya ce masa to shi kenan za ka sake ɗaukar wani ne koko akwai wani abu da yake tsammanin kuma ya biyo baya ga littafin nan tafi ka je ka siyar ma da mutane naira 1000 ne duk in ka siyar ka dawo to ni kuma zan biya ka nawa za ka biya ni nawa nake da shi a ciki sai zan baka kana da naira 100 kana da naira 50 to idan ya tafi ba yi da damar da zai ƙara wani abu domin yanzu shi a jiho ne an ɗauke shi a matsayin ɗan ƙwadugo ne daidai yake da mai salari mai aikin wata-wata kun gane? To kaga bambancin suke nan so daga baya halatta ka je ka da kuma ka riƙe mishi kuɗinsa ka ce bari ka je ka ci gaba da juyawa ta kowane hali ma'ana ka bane wannan kuɗin da ka siyar ka da mishi da kuɗin shi wannan ita ce amana kuma wani abin da zai fito maka da shi fili da zai gane cewa ka siyar mutum ya siyar amma yana ta juya mishi kuɗinsa za su kwashi in kallo ko ba za su kwasa ba to kaga Allah ya shirye mu kenan Allah shi kyauta to waɗannan abubuwan musamman 'yan kasuwa bari in fara nasiha a kansu babu waɗanda suka fi buƙatar su san addini yadda ake yi kaman 'yan kasuwa masu siye da siyarwa al-imam ibn abi shayba ya ruwaito asari cewa sayyidina umar yana shiga kasuwa da bulala sai ya mutum tambaya me hukuncin kaza idan mutum ya kasa sai ya zane shi ya ce ka tafi makaranta ni ma na sani ya mun gane sai ya tambayi mutum in mutum ya kasa ba da amsa sai zane shi ce koma makaranta har ya ba da ƙa'ida ya ce la yadli sanna fi suqina man la yufarriqu baina al-halal wal-haram kan wanda ya sauna a kasuwar mu inda ya san bambanci tsakanin halal da haram ba to kaga wannan nasiha ta farko ce nan nasiha ta biyu ita ce ɗan uwa mu riƙe tauhidi musamman a wannan zamanin mu san kalmomin da za mu faɗi waɗanda ba za su fusa ta Allah ba mu riƙe imaninmu shi ne abin da muka mallaka mafi tsada da Allah ya ba mu duk abin da muka rasa in muna da imani to ba mu rasa komai ba mu ba Allah ne abin da ya kamata ne wannan a dunƙule nake sannan na uku mu koyi addini yadda muke zama a Ramadan haka masha Allah a tafsirai da wayato mu ɗore duk ibadojin da muka gabatar da su a Ramadan mu ci gaba da yi daga ciki har da sittu Shawwal bayan an gama Ramadan za a zo a sittu Shawwal azumi 6 sunna ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman mu suna cewa inna min alamati qabulil hasanati alhasanata ba'daha daga cikin alamar an karba aikin alkhairin ka shine ka sake wani alkhairi bayan wannan alkhairin da kai to mu dage mu ci gaba da yi sannan mu kula da tarbiyyar ƴaƴan mu jiya ne magana da fada saboda da munasaba da labarin da na bada don Allah mu kula da tarbiyyar yaran nan. Amana ne Allah madaukakin sarki ya sanya su a hannun mu su yaya. Allah zai tambaye mu musamman yaran da suka fara tasawan nan. Shi kiran jiya muna nan an gama tafsiri wasu yara su bi suka zo nan matasa suna fada. Tun daga nan ne nake jin ihun su. Na hango su nan sai suka rabu. Sai da suka kawo nan kawai na ji ihu ya karu. Muka tafi da wasu 'yan uwa ɗaya ɗaya danna ɗaya zai kashe shi. Nan bayan masallaci nan. Shi kuma wancan ɗin sai ihu yake yi. Muka zo na ce musu su tashi suka tashi na fara tambayar su. Kai me ya haɗa ku da shi? Wai shi ma bai san abin da ya haɗa su ba. Na da kai kace abu ka san abin da wai shi ma bai wadayan ma bai san abin da ya mishi ba shi dai kawai ya zo ya kama neman shi da fada karshe dai dayan yace shi ba ko ne kaza kaza ya faɗi sunan wani mutum a nan unguwar tamu nan kusa shi ya ba su daki yace karshe sai suka zama shaye shaye suke a dakin da kanshi yake fadi shaye shaye suke a dakin yace ba wani boye boye malam ina sha yana sha haka yi malam su yana nan tare da shi yi haka yace ina sha yana sha nace kana sha yana sha yace kwarai kuma a gidan mutum so da kuma san taimakon da nake dan sanda yana da nasiha yana cewa karka taimaki wanda baka san shi ba kakka taimaki wanda kuma kakka nemi taimako wajen wanda ban sai baka san shi ba ka'ida ce wannan shurdiyya ta yan sanda to kuma ka'ida ce mai kyau amfaninta ma yafi bayyana a wannan zamanin ya za a yi a gidanka yara su zo suna shaye shaye kai kuma kana ganin taimakon su kai ka tara yan bariki to wannan tarbiyyar amana ce Allah zai tambaye mu a kanta mu kula da ita sannan na gaba yan uwa mu kula da makwabtaka duk wannan yana cikin irin zamantakewar da muke yi a yau makwabcinka shine mutumin da zai fara ba da shaida kanka tun a duniya har a lahira kuma manzo Allah sallama yana ta wasiya akan makwabci akan makwabci mala'ika jibril yazo yana tunatar da shi akan makwabci yace har nazaci ma za a ce ai makwabci ya gaji makwabci in ya mutu ashe makwabtaka ba wasa ba ce kada mu wasa da makwabtaka kuma sannan kan mu gadanmu da 'ya'yanmu gaba ta makwabtaka ta fi haɗe ni kage gaba ta makwabtaka sannan ake ban labarin wasu suna gaba yau shekara wajen 30 a kan katanga katanga banza kai da za ka mutu ne katanga kamala abubakar guni rahmatullahi alayhi yace kowa da yayi bayanin aljanna karkashin tafsirin sa na wa min dunihi ma jannatan yace ku duba wannan aljanna da Allah ya tana dan mana amma mu zo mu ta rigima kan kwata to ba kan kwata ba ma ake yi kan taku daya kafa din sai kiga ana rigima kai ba san yadda ba wai an wai kafa daya one feet don Allah makwabtakan nan mu girmama ta mu'amalar mu mu kyautata ta yadda muke kokarin bauta ma Allah tun yi kokarin mu'amala ma mu kyautata ta kai ka zama mafi alkhairin bayin Allah ƴaƴan annabi Adam su ne masu yafiya ka yadda a cuce ka a ce ba ka da wayo in an ce ba ka da wayo a duniya kana da wayo a lahira shi ne mara wayo shi ne mara wayan lahira amma dan a duniya wasu mutane sun ce maka baka da wayo to shi ne to mu kula da waɗannan abubuwan sannan zamantakewar mu ta unguwanni mu kula da ita mu san wake shigowa unguwannin mu waye ke fita wannan jami'an tsaro da hukumomi suna mana nasiha akai to amma tashin gishirin andar muke da shi sai mu fado to bai kamata ni ba waɗannan wasu daga cikin jawaban da ya kamata ni kenan sannan a ƙarƙashin haka muna ma ƴan uwa da yawa godiya a game da abubuwa da suka riƙa yi na alkhairai a cikin unguwa wasu mun ji labari wasu mun gani Allah ya saka musu da alkhairi sannan khususan a nan masallacin akwai wanda tunda aka fara kafin a san za a fara azumi yake bada mai a masallacin nan duk karatun da kuke ganin ana yi da salloli to wallahi da man shi ake amfani kuma bai gaji ba tun yana bada ɗan karamar jarka 12 lita 12 ya koma ya kawo lita 25 da kansa ya kawo yanzu nan muna da mai a ajiye a wani waje a wani waje mana ba wani waje bane to muna nan da shi to kaga ne baka taba ganin wani abu ya tsaya ba akwai ranar da aka zo aka generator ya tsaya kuma kawai sai ƴan wuta suka kawo isaki to ba laifinsa bane dama ko bai bada ba ba laifi bane amma dai ba laifin shi bane laifin masu kai jarkan ne masu kai ba ko kan wani ya ce ai wata rana an ɗauke wuta har an gasa yadda za a yi ana karatu sai kuma ƴan nefa suka kawo ko da ke wasu ma ba su gane ba ni ne na tona asirin to Allah ya saka ma irin waɗannan da alkhairai da yawa sannan waɗanda suka an ba da account ina jin mutum biyu suka turo kuɗi akwai wanda ya turo 10,000 akwai wanda ya turo 2,000 sai kuma na asusu ban sani ba ko an fasa wanda suke ake sawa na asusu duk da dai ba a gama ba sai an jima kila an gama tafsiri to masallacin yana da buƙatar ayyuka dai ga shi nan muna da manufofi da yawa kila in sakatare ya zo zai ƙara bayani akan haka sannan ƴan kwamitin da suka yi aikin masallacin nan su ma sun cancanci a yabe su dama za mu ambace su a an jima a tafsiri insha Allahu ta'ala da waɗanda suka da wanda ya bada filin da waɗanda suka ƙara ma masallacin filaye da wanda ya fara ginin masallacin har ya kai sama da waɗanda suka bada fitullu na karatun farko duk na ambace su kuma na musu addu'a kuma muna nan muna musu addu'a kuma duk sallar da za a yi kowannen su suna da lada wani ƙari akan haka wanda ya bamu kafetin nan kafetin nan yana cin abin da ya riga yi komai a masallacin nan fa ba rawar haka kusan kafin 15 ga watan Ramadan ba zan manta ba bana nan ma na tafi wata muhadara ina jin ko a cikin zariya ko a wani waje wanda ya alƙawarin zai ba da kafetin ya zo ya kawo shi kun gan shi gaya nan duka sahun da ake da su to ran nan kuma ya sake zuwa waje na ina jin ba a fi kwana 10 ba ya zo ya sake cewa ya kamata a samar da shelf na littafai ya ce nan da wata ɗaya zai to ban faɗa ma kowa ba sai jiya sai ga shi watan bai yi ba ya tuho da katinta ya zo ya auna to akwai kuma wani mai awa da ya auna nashi shi ma muna nan muna jiran shi saboda ka duk wanda ya riga Malam Abdulaziz shi ya san labarin saboda ka duk wanda ya riga shi ke in kuma wanda ya riga to wannan ɗayan shirye shi sauran shirye shi kuma wancan sai ya karasa na ɗaya kenan sannan na biyu akwai wani bawan Allah shi ma tun ranar biyu ga watan Ramadan ya zo ya ga masallaci ya zo waje na kuma dama shi ya babu wayoyin da aka yi wa yaren din masallacin nan duka wayoyin da aka yi wa yaren shi ya bada kuma kanin wanda ya fara gina masallacin kaga alkhairi ko to shi ya bada wayoyin da aka yi wa yaren to shi ma sai ya zo ranar biyu ga watan Ramadan ba zan manta ba ya zo waje na sai ya ya shigo na ce ya shigo masallaci ai bai taba shigowa ya gani bai gani sai yake cewa to me ya rage na ce to ga dai nan daga ciki sai mai sauri sai na ce kamar interlock sai ya ce to 20 fa na waje sai ya ce 20 ji to yanzu ana nan an kawo 20 drum kuke cewa ko roba ko roba irin manya-manyan nan fine quart guda 12 suna nan an kawo su a wani waje insha Allah to sun ce yau suke son su fara aiki insha Allah to duka dai waɗannan muna ma mutane addu'a duk wanda ya bada gudunmuwa ko mun kankantarta ko mun girmanta Allah madaukakin sarki ya gina masa gida a aljanna ko ka bada da tunani ko ka bada da ƙarfinka ko ka bada da dukiyarka to yi wa kai ne kuma tsakani da Allah muna nuna farin cikin mu wannan aikin yana cikin injazat da aka same su a nan yankin cikin ɗan ƙaramin lokaci saboda ka godiya ta tabbata ga Allah duk ga baki dai aikin masallacin nan duk abin da za ka yi lissafi bai kai shekara biyu ba duk abin da kake gani a nan ko ya kai bai kai shekara biyu ba. To kaga wannan abun a gode ma Allah ne, sannan kuma mutane a gode musu kuma a yabe su. Kuma muna fatan insha Allah wajen ya zama wata cibiya ce babba. Duk waɗannan filayen da suke nan duk ba mu kin su mallaki su zama a cikin masallaci ba. Duka kuma muna fatan haka, kuma muna ganin Allah subhanahu wa ta'ala muna kyautata masa zato zai mana haka. Waje ne da ake buƙatar ya zama ya raya mutane, ya raya ruhinsu, ya raya su a duniyan sama. Tunda ba mu ci a ce duk wannan wajen ana da wajen samun wajen koyar sana'o'i ba, musamman yadda duniya take nuna kowa ya tsayi da kansa. To ana da fatan wannan insha Allah da kula da marayu da kula da masu rauni Allah ya cika mana, in kuma mu ba mu iya ba Allah maɗaukakin sarki ya zo ya kawo waɗanda za su ci gaba da ni. Allahu alam. So wannan ne abin da zan faɗa kenan a yanzu, sai in an zo rufe tafsiri an jima insha Allah, in Allah kai mu da rai da lafiya. Sakatare yana da jawabi. Bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. Na tashi ne a matsayin sakataren wannan masallaci a madadin ƴan uwa ɗalibai mahalarta wannan majalisi da kuma kwamitin wannan masallaci, domin mu gabatar da godiya da farko zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa ne da horewarsa ya ba mu damar shaida wannan karatu mai albarka. Ƴan uwa idan suna bibiya za su lura cewa tun Ramadan sura sati ɗaya aka fara karatu, an karanta irwa'ul hayam, aka sauke aka ɗan huta, sannan ɗaya ga watan Ramadan aka fara litahi wanda aka fara wacce shekaran aka ƙarasa, sannan gashi kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon an fara litafin asrarus sala. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan a cikin mizanin kyawun ayyukanmu. Na biyu, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a madadin kowa da ke nan cewa ya saka wa malam da alkhairi wanda duk da yanayin ayyuka da suka masa yawa ƙwarai da gaske, amma ya ba mu kyauta wannan lokaci domin cin gajiyar wannan karatu. Lalle wannan yana daga cikin manya-manyan ayyukan da ake fatan su zanto ana ci gaba da samun ladarsa ko bayan rayuwa. Allah ta'ala ya tabbatar da haka. Sannan kuma ba za mu manta da ƴan uwa masu ɗaukan karatutuka nan suna yaɗawa ba, wani abun farin ciki da zai sanya mana jin daɗi shi ne waɗanda suke bibiyar wannan karatun sun fi wanda suke halarta. Allah aƙalli muna da groups sun kai guda 25, kuma kusan kowanne ya kai mutane 200, kowace 150 zuwa 220, kun ga kusan mutane 1000 kenan. Kuma ana bibiyan karatun ana tambayoyi kuma ana fatan alkhairi akan wannan majalisi da ake gabatar da karatu. Bayan na WhatsApp akwai na Telegram wanda shi ma babban kundi ne, shi kuma ya kai mutane 14,000 da wani abu. Kullum aka karatu za a daura. To muna ƙara godiya ga wanda suke da waniyar ɗaukan wannan karatun da daura. Allah ta'ala su ma sanya musu a mizanin ayyukansu, sannan Allah ya sa mu tarayya tun daga malam da ya gabatar da wanda suke zuwa halarta da masu ɗauka da masu saurare baki ɗaya a gidan rahama, gidan aljanna. Insha Allah ta'ala an jima ne za a ƙarƙare rufe karatu in an zo tafsiri, sai dai kafin haka mun ɗan fara gabatar da wannan saboda wasu cikin ƴan uwa ba samun damar halarta wancan ɗin. Muna fatan yau insha Allah ta'ala wanda suka halarta za a zo a rufe tafsiri na wannan shekara. Malam ya gabatar da jawabai na godiya na musamman ga waɗanda suka ba da gudunmawa wajen asasa wannan masallaci tun daga fili har zuwa wanda suka bayar da gudunmawarsu ajiya. Na tabbata cewa aljannan nan dai ba masu kuɗi kaɗai suke so ba ko? To gaskiya ni ina ga an ban mu a baya mu talakawa, ya kamata mu ma mu bajinta. ya kamata mu ma mu zo mu ba da tamu gudunmawar kuma babu wanda Allah bai hore masa abin da zai bayar ba. Kwanaki wasu sun koka cewa an ba da account number da tsammanin cewa masu account ne kadai za su ba da gudunmawa. Sai muka zo muka yi akwatina na wani katoto mai kyau muka sa shi a nan. To yau tunda muka fara zuba kuɗi akwatin nan ba a buɗe ba sai saboda mun sauci ya taka ne ba mata katsinki. To da an sa kuɗin sai su burma. Shi ne nace yanzu a ɗauko akwatin a lissafa kun gan su ne sun ci kuma aljihu ko? To da biyar biyar ne da goma goma. An samu kuɗi naira 8,000 da ko naira 35 ne. Tsakani da Allah ya yi kaɗan. Gaskiya wannan abun damuwa ne. Ko kuma haƙuri ne su su riga mu aljanna. Kuma wannan karatun fa su ma ba a basa a baya ba. Sallan nan suka riga mu yi hadda nafila. Azumin nan suka yi bayan na farilla hadda nafila. Kuma sai a ce mu sai abin mu a baya. Saboda duk abin da Allah ya hore maka ka zo ka zuba. Wanda za su ko kalla abin da aka ce an sa a kan 12 to 12. Ai ba za ta yi mana wani aikin a zo a gani ba. Ramadan guda? A gaskiya mu mai addinin ruwa. Kuma mai tsammani haka ku mu a tsarin mu nan masallacin ba mu san mu rika neman taimako. Shi yasa ba a taba yin haka ba. Ko wannan bawan Allah da yake ba da fitiri Allah ya saka masa alkhairi shi ya ga dama tabarru'an ya ce zai ba mu. Da ya dauke mana ba ana nufin shikenan mu saki jiki akwai mai sai mana fitar wannan kuma ba daidai ba ne. Na san wani masallaci a cikin Tunjukun wani bawan Allah shi ke ba da fitiri duk sati wallahi da ya rasu sai da aka gane. Kaku ai an ji kunya. To wannan bai kamata mu haka ta faru a mu wannan markazin namu ba. Saboda haka ga yanan mu mai da akwatin yana nan a bakin kofa wa in yin kuma illa waridoha. Kowa ta nan zai fita. Saboda ka kowa ya zuba. Idan ma baka zo da shi ba to muna nan za mu dawo da la'asar. Kowa ya zo ya zuba. Kada ka yadda ana raban aljanna a irin wannan rana ga shi muna fata ranar 25 ga wata. Da wadda ta wuce da wanda muke fuskanta gaskiya bai kamata a bakkowa a baya ba. Ina fata mun fahimci wannan abu na kusa da ƙarshe shine mun saba duk shekara wannan markazin namu yana gudanar da yana gabatar da karatu na goren sallah ko zuwa ga al'umma musulmi. To a wannan shekara insha Allah ta'ala a wannan masallacin za a gabatar zai zamanto za a gabatar gami da a bude masallacin da kaddamar da shi officially zuwa ga al'umma baki daya da kuma ƙara baje kolin kowa zai sanya gudunmawa kamar yadda mallam ya gabatar. Wannan masallacin ɗaya ne daga cikin abubuwa 6 zuwa 10 da muke burin mu yi a ƙarƙashin wannan markazin. Shi wannan masallaci wani ɓangare ne kamar mutum ne yana da burin ya gida babba sai ya fara yin wani ciki da falo domin a fara zama. Kun ga ai burin yana da yawa wanda ya rage. So da kai ya kamata mu buɗe tunanin mu buɗe ƙwaƙwalwa kuma mu gayyato wasu mutanen kirki. Gashi na an sa account number kowa ya snapin da wayar sai sa a status ya tura mutane alkhairi. Tana iya yiwuwa kai ba ka da miliyan ɗaya amma za ka yi mai miliyan ɗaya talle ya zo ya sa da kai da shi kun zo daidai al'ada. So daga kare mu mu juna ƙasa a gwiwa mai amfani da damar da muke da shi da wanda muke tare da su mutanen kirki. Allah ta'ala ya ba mu iko yin haka. Sannan kuma asalin ɗalibai wanda markazi su ma za su yi taron da suka saba yi duk shekara-shekara a wannan masallacin a ranar Idi. Saudaka ana sanar da su tun yanzu kafin sanarwar za ta biyo baya. Akwai bayanai da yawa da za mu yi game da manufofin wannan markazi da abubuwan da muke so mu samar a wannan markazi idan an zo buɗe wannan masallaci ranar washegarin sallah da asuba. Saudaka muna tsammanin a ku nuna ku 'yan gida ne kafin baki su zo su cika masallaci. A zo a yi sallar subahi a nan za a gabatar da karatun da aka saba insha Allah ta'ala za a ci dukkanin jawaban da suke da alaka da wannan markazi na mai albarka. Allah subhanahu ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi ga masu zuwa saurare su ma Allah ya saka musu alkhairi. Akwai agaji sukan zo ba tare da uniform ba suna aiki na sa ido. Akwai wanda kuma sukan zo da la'asar wasu suna uniform wasu ba sawa. Kowa dai yana ba da guduma daidai gwargwadon ikon sa. Allah ya saka mu kowa da alkhairi. Wannan shine jawabin da za mu gabatar sai Allah ta'ala ya kai mu aljanna.
Shi kenan ina jin ba mai tambayar ba ki aiko babu kowa duk kowa rubuta. To Allah ya amfanar da mu da abinda muka ji Allah ba mu ikon aiwatar da shi a aikace kuma Allah ya tabbatar da mu akan shari'a madaidaiciya Allah subhanahu wataala kada ya mayar da mu baya Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar mu da mu da zuriyar mu iyayen mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya gafarta mu waɗanda suka rasu Allah ya sa suna mu hali mafi kyau wanda suke da rai kuma Allah ya ƙara ma rayuwarsu albarka ya ba su lafiya ya sa su cika da imani da mu da su gabaki daya duka kowa da makwabta da kowa da waɗanda din speaker take kai musu muna musu fatan alkhairi Allah subhanahu wataala ya ban mu a cikin wannan alkhairai ya kuma dado mana alkhairai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.